This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. A washin ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki ne ke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin na yau safiyar Juma'a ta babbar rana 31 ga watan Janairu shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tattauna da su ga Aisha da kanun labarai.
Ana samun kyakkyawar fata akan goyon bayan Trump kan tattaunawa da Russia da China akan daƙile yaduwar makaman nukiliya. Mahukuntan Amurka sun yi nazarin irin tasirin da matakin shugaba Trump na dakatar da tallafi ga kasashen waje zai yi a bangaren gasar da take yi da China. Sannan shugaban Amurka Donald Trump ya tabbatar da mutuwar fasinjojin wani hadarin jirgin sama da ya auku a kusa da birnin Washington DC.
Kanun labaran kenan a cikin shirin namu na wannan lokacin za ku ji cewa shirye-shirye sun kankama a birnin Abuja fadar gwamnatin Najeriya inda aka kafa manyan allon sanarwa na babban taron hafizan alkur'ani mai girma. Muna kuma tafa da rahoto kan farmakin da dakarun sojin Najeriya suka kai maboyar ga wutaccen dan bindigan nan da liturji lamarin da ya bar baya da kura. Domin kuwa al'ummomin yankin sun ce an kwanto musu kura an bar su da ita.
Ina cikin tashin hankali, kaunata tana ta hannu da ƴan uwana a abokina da kuka ɗauka dai an kashe shi an duku ga wasu.
Sai a biyo mu domin jin waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafe. Muna kuma tafe da shirin manuniya, to amma fa da farko ga Aisha da kashin farko na labaran duniya.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. In rajin daƙile yaduwar makamai suna fatan sabbin kalaman shugaban Amurka Donald Trump na goyon bayan daƙile yaduwar makaman nukiliya zai kai ga tattaunawa da Russia da China akan rage makamai. Tattaunawar Amurka da Russia da China akan daƙile yaduwar makaman nukiliya da cimma yarjejeniya abu ne mai yiwuwa a cewar Trump, wanda ya yi wa mahalarta taron bunƙasa tattalin arzikin duniya a Davos, ƙasar Switzerland mako ɗaya da ya gabata jawabi. Ana kashe makudan kudade akan makaman nukiliya, sannan san ba a sanyin magana akan irin barnar da suke yi don ba masu muji, inji shi. Ya kara da cewa abun bakin ciki ne. Trump ya yi nuni da yadda a wa'adin shi na farko ya tattauna wannan batun da shugaban Russia Vladimir Putin. Shugaba Putin ya so shawarar rage yawan makaman nukiliyan da ya mallaka. Kana a tunanina da duk sauran kasashen duniya su ma sun amince. Mahukuntan Amurka a ranar Alhamis sun yi nazarin irin tasirin da matakin shugaba Donald Trump na dakatar da tallafi ga kasashen waje tsawon kwanaki 90 zai yi a bangaren gasar da take yi da China. Trump ya rattaba hannu akan wata dokar zartaswa yan sa'o'i bayan rantsar da shi a matsayin shugaban kasa, wacce ta dakatar da bada duk tallafi ga kasashen waje yayin da sabuwar gwamnatin take nazari akan ko tallafin sun dace da manufar gwamnatin shi na Amurka farko ko a'a. Shugaban kwamitin hulɗa da kasashen waje a majalisar dattawa Jim Rush ya ce matakin yana da mahimmanci domin maida hankali akan nauyin bashin da ake bin Amurka na sama da dalar Amurka triliyan 36. Yan Democrats sun ce jinkirta bada tallafin zai haifar da gibin da kasar jamhuriyar al'ummar China za ta cike. Bayan an danyi tsitsin nuna alhini biyo bayan wani hadarin jirgin saman da ya auku a kusa da birnin Washington, shugaban Amurka Donald Trump ya tabbatar jiya Alhamis cewa babu wanda ya rayu bayan da wani jirgin saman soji mai saukar ungulu ya yi karo da wani jirgin kasuwa dauke da mutane 64. Shugaba Donald Trump ya mika sakon ta'aziyya ga iyalan waɗanda hatsarin ya ritsa da su, sannan ya sha alwashin bincika sababbin hadarin na ranar Alhamis. Yanzu an koma aikin gano gawarwakin, abin bakin cikin shine babu wanda ya tsira. Wannan dare ya kasance dare mai cike da bakin ciki a tarihin kasar mu, sannan bala'i mai tsanani a matsayin mu na kasa. Muna bakin cikin duk rayukan da suka riga mu gidan gaskiya ba zato ba tsammani, sannan a matsayin mu na kasa muna cikin alhini. Akalla an gano gawarwakin mutane 28 da aka ciro daga cikin kogin Potomac mai sanyi tamkar kankara bayan hadarin da ya auku a daren ranar Laraba yayin da jirgi mai saukar unguri ya gitta inda jirgin kasuwan yake kokarin sauka a filin jirgin saman Ronald Reagan na kasa kusa da Washington DC a cewar jami'ai. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Anjima kadan Aisha za ta saki shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu je ga hoton mu na farko da zai kai mu Abuja a Najeriya. Inda wakilin mu a can Nasiru Adamu Al-Hikaya ya shaida mana yadda birnin ya dau harama akan babban taron hafizan Al-Qur'ani inda aka kafa manyan allan sanarwa a birnin. Ga Nasirin da cikakken rahoto.
At-tabbir
nan matasa ne dake goyon bayan taron ke gangamin maraba da shirye-shiryen da ake yi da jin hankalin waɗanda ke sukar hakan da su sauya tunani. Murtala Garba na daga fitattuwar matasan da ke cewa taron zai ƙara kawo haɗin kai a tsakanin makaranta na sassa daban-daban na Najeriya.
Mun gode ma sarkin musulmi kuma mun gode ma manyan malaman mutuwan da suka bashi goyon baya Sheikh Namu Sheikh Dair Usman Bauchi da kuma babban shugabanmu na Jibi Sheikh Abdullahi Balalau da kuma Shehu Mukaribullah. Muna kira ga matasan mu su fito wannan taron don duk inda ake karanta Qur'ani akwai albarka anan.
Taron da wanda zai gudana karkashin Majalisar Koli ta Islama bisa jagorancin mai alfarma sarkin musulmi Muhammad Sa'ad Abubakar na da zummar tara dubban alarammomi don su yi karatu a ruwayoyi daban-daban kuma daga dukkan kungiyoyin Islama da suka hada da su faye salafawa da sauransu. Tambayi shugaban kwamitin fatawa na majalisar kolin Sheikh Sharif Ibrahim Sali kan muhimmanci ko ingancin taro na karatun Alkur'ani.
Kan biyan bukatun kasa da kiyaye lafiyar kasa abu ne wanda yake muna bukatar sa. Kyakkyawar niyya Allah ya sa ta aboki wannan abu kuma a samu lafiya da zaman lafiya cikin wannan abun da za a yi. Allah ya bamu nasara ya bamu kuma himmar karatun Qur'ani ko a ta cikin taro ko ba taro ba. Karatun Qur'ani saboda a samu nasara a wurin Allah kan haɗin kai ko sauransu shari'a ba ta hana ba amma kuma ba ita ce aiki kurum ba. Ya kamata mutane duk masu zama wuri daya su haɗa kansu su yi aiki tare don su amfani kansu da jama'ar da suke tare da su saboda haka muna so wannan sunna ta rayu har abada.
Duk da ana tsarin shugaba Tinubu zai halarci taron ranar 22 ga watan nan na Fabrairu amma kai tsaye ba wani bayani daga wani jami'in gwamnati da ya alakanta abun da siyasa ko bukatar neman goyon bayan jama'a ga zabe mai zuwa dake da nisan gaske daga yanzu. Da hakan ya saba da zargi-zargi a yanar gizo. Dattijan 'yan siyasar Arewa injiniya Kailani Muhammad ya ce taron zai karfafa karatun tsangaya da gwamnati ta fara mai da hankali a kai zamanin tsohon shugaba Jonathan.
Muna da hafizai ne na Alkur'ani ya fi na Saudi Arabia ya fi na kasan Larabawa yawa amma ba wani taimako da aka yi musu. Waɗanda suka kawo wannan idea suna maganar makarantar allo a lokacin da President Goodluck Jonathan ya kawo maganar tsangaya da za a taimaka musu sai muka samu aka si lokacin Buhari aka soke wannan tafiyan tsangaya. To yanzu yana cikin abun da za a dawo da shi a kai musu makarantar boko a yi na Islamiya wajen sannan a dinga bada abinci.
Kwamitin shirya taron da ya hada da manyan malaman Islama ya bude dandalin yanar gizo don samar da bayanai ga masu niyyar halarta. Nasiru Adamu Al-Hikaya muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla an gaida Nasiru Adamu Al-Hikaya da wannan rahoton ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan mu na sadarwar Facebook, X da Instagram. Ga Aisha ta dawo da cigaban labaran duniya.
Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi tir da harin jirgi mara matukin Rasha da sanyin safiyar ranar Alhamis da ya kashe akalla mutane 9 tare da ayyana shi da mummunan al'amari. Jirgi mara matukin ya afka wani gini inda mutane suke haya a birnin Sumy da ke arewa maso gabashin Ukraine da sanyin safiyar jiya Alhamis inda ya kashe mutum 9 sannan ya raunata wasu 13 bisa bayanan hukumomin yankin. ‘Yan sanda sun ce an kammala aikin ceto bayan sa’o’i 19. Wasu dattawa ma’aurata na cikin waɗanda suka mutu sannan wani yaro mai shekaru 8 na daga cikin waɗanda suka ji rauni. Harin ya kashe mahaifiyar yaron. yayin da birnin Los Angeles yake farfadowa daga mummunar gobarar dajin nan mai tsanani. Injiniyoyin mahalli masu tsara birane da ƙwararru a fannin bala'o'i suna nazari akan yadda za su sake tsara wasu unguwanni da suka kone kurmus. Tayu a maida wasu unguwanni fili kawai inda za a haramta gini. Sannan dogayen bishiyoyin kwakwar da birnin ya shahara da su waɗanda suka yi ta ƙonewa tamkar kandir ɗin rum za a maye gurbin su da itatuwan ƙasar masu jure mota. Waɗannan su ne wasu daga cikin sabbin dabarun da masana ilimi suke da shi akan birnin Los Angeles yayin da yake farfadowa daga gobarar dajin da ta ƙona itin da Palisades wadda ta kashe mutane 28 sannan ta lalata gidaje 16,000. Gaba daya gobarar ta kone murabba'in mil 59 wato kwatankwacin murabba'in kilomita 152 wanda yafi girman Paris.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku sau fadar gwamnatin Zamfara inda wakilin Macen Abdulrazak Bello Kauraye shaida mana yadda al'ummomin yankin nan da dakarun sojin Najeriya suka kai farmaki a makoyar gauraccen dan bindiga Bello Turji suka koka kan abin da suka ce an takalo rigima an tafi an bar su da ita kamar da yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da ya aiko mana.
Farmakin da dakarun sojin Najeriya suka kaiwa makoyar gauraccen dan bindigan nan wato Bello Turji a yankin Shinkafi ya warbaya da kura domin kuwa al'ummomin yankin sun kata akan abin da suka ce an takalo rigima an bar su da ita duk da yake mafi galibin mutanen ba su yadda a dan muryoyin su ba wasu su ma da suka yadda a dan muryoyin nasu sun buƙaci a saka sunan su to amma dai duka kukan nasu ɗaya ne domin kuwa sun koka ne akan janye dakarun soji daga yankin da aka fatattake dan bindigar har sojin Najeriya suka kashe komandojin shi lamarin da ya san yan bindigar suka yoyo al'ummomin yankin suna musu ramuwar gayya.
Satin da ya wuce sojoji da anka turo daga Abuja tabbas sun shiga sun yi aiki sosai amma ina wada ma cikin kwana uku abin ya tafi ya dabarci dunnan ba gidajen mu muka bana ba yanzu haka maganar da muke da kai na baro gidana na ce rubuta a cikin gari ba wanda yafi inda zan kwana ina cikin tashin hankali kaunata tana ta hannun su da yan uwana abokina wanda sun ka dauka sai an kashe shi a dukuga ake hanya sun tare yanzu ka kai ma cikin gida suka shigo waya na tace gida-gida suka dauka mutane satin da kike karan jiya nan da ka sani ne ne ba inda sun kace sun ka dauki masallata yanzu sun sake azu musu tara ta miliyan 30 jiya a tashi yau sun shiga shadawa sun kashe wasu sun launa tausi
a nashi haujin dan bazin tarayya mai wakiltar mazabun Shinkafi da Zurmi a majalisar wakilai tarayya Harbu Bello Hassan Shinkafi wanda ya tabbatar da sake dawowa har-haren yan bindigar a yankin na Zurmi da Shinkafi ya ce suka a matsayin su na wakilai Abuja suna nan suna ba fitakar ganin cewa al'ummomin yankin da suke wakilta sun samu sa'ida an samu kuma dawar kwanciyar hankali a yankunan su
kana su kuma sojojin nan mun sani suna nasu kokari amma kokarin da suka yi muna nan muna kira ga shugabannin su kuma muna rubuta musu katabin da ya kamata mu rubuta musu kuma muna zuwa akai mu tabbatar da cewa wannan abu ba wai a je kawai bane na kwana ɗaya kwana biyu a dawo Allah ya ji mun yaba musu da duwan da suka yi na farko suka yi kusan kwana uku a cikin dajin nan amma daga baya suka baro wanda kuma yanzu al'umma suke fuskantar wannan baradara daga wayannan mutane wayanda ke zuwa suna terrorizing din su da gida da daji da yana.
To amma ya ce tun da farko dakarun sojin Najeriya da suka takalo rigimar da sun san ba za su tsaya a yi tsakari ba da ma sun bar al'umma da halin da suke ciki.
Sojojin nan har yanzu suna nan a cikin jihar Zamfara. Dole ne mu gaya musu wannan abu da suka yi ba shi zai fidda mu akan wannan tafiya ba. Har in sun san ba za su iya tsayawa dindindin ba har sai an kai karshen wannan abu to gara su kyala al'umma su neman makansu mafita akan wannan tafiya.
To sai dai mai magana da yawun dakarun tabbatar da tsaro a yankin arewa maso yammacin Najeriya wato operation fasar yamma Lieutenant Kanar Abubakar Abdullahi ya ce al'ummomi su kara daurewa gaba kadan za su ga sakamako mai kyau.
Al'umma su kwantar da hankalinsu kuma su ci gaba da ba mu goyon baya su sani cewa aiki irin wannan yana nan yana gudana ta bayan fage da kuma a zahiri kuma ba da dadewa ba za su ga sakamakon ayyukan da ake gabatarwa.
Har-haren ƴan bindigar da ya saki kunno kai ga dangaren ne a yankin na Shinkafi da wani bangare na Zurmi, biyo bayan janye dakarun soji daga yankin Fakai da sauran dabbobin ƴan bindigar da aka kai wa jere har-hare ta sama da ƙasa, wanda dakarun Najeriya suka kaddamar sakamakon nasarar kashe da dama daga cikin su tare da kwato wasu makamai. To sai dai har yanzu tambayar ɗan mike yawan ita ce, shin ko ƴan bindigar sun gagare jami'an tsaron Najeriya ne? Abdulrazzaq Bello Kaura, sashen Hausa na murya Amurka daga Gusau, jihar Zamfara a Najeriya.
An gaida Abdulrazzaq Bello Kaura. Masu sauraro kada a shagala, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a dusa da aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Manuniya. Majalisar Najeriya na ci gaba da jujjumar damban dambarwar daddale dalla-dallan dukiyar da aka dankara cikin kasafin kuɗi.
Ban ga dalilin da zai sa a sa kuɗi kusan biliyan 200 wurin kogi na gidaje, kogi na asibiti ba, wai a gwada ma mutane yadda za a zauna lafiya a ce an sa biliyan 8.
A shekarar da ya wuce mun samu kashi 4.2, a yanzu ko kashi 1.3 ne suka nuna damuwa.
Game da mika wuyan da gwamnonin Najeriya suka yi don amincewa da kudurin dokar harajin Najeriya, kuwa masana ne ke cewa dama ai tun farko suka dinga yi wa talakawa gargadi.
Dama can mun faɗa cewa yadda da talakawan Najeriya suke so su yi gwamnonin jihohi kuskure ne, domin inda suna tausayi da ba za su bari abin da ya faru a lokacin cire tallafi ya faru, amma tun da jikansu ta yi nauyi suka ba da dama ya faru.
Su kuwa kungiyoyin da ke ta'ammali da harkar mai a Najeriya cewa suke su ma fashin tallafi mai a tarayyar Najeriya yana matukar yi musu raɗaɗi.
Kungiyoyin da ƴan kasuwa mu ma kokari muke mu rayu a wannan yanayin, ba wai daɗi muke ji ba. Yanayin kowa ya taba, kana gani kana biyan maya cikin kuɗin da ba zai rike shi ba, kai ka sani shi ya sani.
Waɗannan ba so mun taɓa tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na manuniya. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan sauke muku sakonni cikin nishadi. Shiri na 220 cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke son ganin an girgide duk wani magudi. Me yuwa kuma kokarin kwakule magudin ne yasa majalisar kasa a Najeriya ta daddage cewa ai dole sai an kara wa kasafin wasu ma'aikatan kasar fadi. Ministan ma'aikatar noma a Najeriya Sanata Abubakar Kyari ya ce akwai bukatar duba matsayin ƴan majalisar Najeriya akan ƙara kaurin kasafin kuɗi don manoman ƙasar su ji daɗi.
So ƴan majalisa dai sun nuna mana cewa kuma haka ne, kuma don saboda ina ka duba aka gan akwai abin da ake kira Maputo Declaration da Malabo, wanda kungiyar kasashen Afrika suka ce lalle kamata a cikin kashi 100 kashi 10 na budget ya zamana yana harkan noma. To a wannan a shekarar da ya wuce mun samu kashi 4.2, to a yanzu ko kashi 1.3, to shine suka nuna damuwar su, mu ma mun nuna damuwar mu akan cewa tunda lokaci ne kamata a yi a karfafa noma, ya kamata a kara wannan kudin. Wancan shekara an ba biliyan 40, yau kuma biliyan 60 ne. Amma in ka ka duba budget din gaba daya a cikin kasafin ne yake zama ƙarami, amma a yawan kuɗi din ya fi na bara. To ka duba kamar a percentage shi ne ya yi ƙasa, amma a yawan kuɗin ya fi na bara din yawa.
Shi kuwa shugaban kwamitin kula da ma'aikatar yaɗa labaru a Masar da Jantaren Najeriya Sanata Garba Musa Mai Doki cewa yake ba za su taɓa amincewa da kasafin kuɗin ma'aikatar ba har sai gwamnati
gwamnatin tarayyar Najeriya ta amince da wani sharadi
to Hajiya in abun da ya dace ayi ne to ayi shi da kyau wannan muhimmancin wannan abun Hajiya ta wannan information ne da national orientation wannan banditi kila muke gani ana iya kai karshen shi ta wannan ne muke gani talakawa za su iya kai kudirin su wurin gwamnati gwamnati ta sani ko abubuwan da take yana kai ga talakawa ko bai kaiwa don gwamnati a gyara so in ba a iya sa abun da ya dace to gaskiya mun muna ganin a matsayin mu na masu kasafin kudi na kasan nan ba mu amince da wannan ba kuma ba za mu amince da shi ba
to kuna kuke ganin ya kamata a ba bangaren watsa labarin
Hajiya Hausa suka ce in kunne ya ji jiki ya tsira Hajiya ina ta ba mutane misali da cewa ko gwamnati ta gina gida in ɗan Boko Haram suka zo gudu za a yi a bar gidajen nan ko kone su za a yi in gwamnati ta gina asibiti in banditi suka zo gudu za a yi kone shi za a yi so ban ga dalilin da zai sa a sa kuɗi kusan biliyan 200 wurin ko gina gidaje ko gina asibiti ba wal a gwada ma mutane yadda za a zauna lafiya a ce an sa biliyan 8 wannan abin in rashin zaman lafiya ya zo da kyau wannan abin shi za a fara konewa a yi kokari tukunna a gwada ma mutane muhimmin zama lafiya in ya daure komai muna iya ginawa amma yanzu mu abin da muke fata in ba a sa komai ba a sa biliyan 250 ga information
kamar maganar amincewa da dokar harajin da gwamnonin tarayyar Najeriya suka dawo suka yi daga baya kuwa mafashin baki akan al'amuran yau da kullum malam Awwal Yakub baban yara ne ke cewa ai da masu sun san za a rina kamar dai yadda suka dade suna fadi
a don lura nan shine ba wai sun samu mutalaka da mafita bane abin da ya faru shine wannan gundayen dokokin haraji guda hudu za su yi ma gwamnonin jihohi illa alalitan su za su yi ma talakawan Najeriya illa a al'amuran zamantakewan su na yau da kullun da sauran al'amuran na rayuwa to abin da gwamnoni suka yi shine sun arfushin al'umman kasa ne suka yi amfani da shi suka tsorata gwamnatin tarayya dan ta ba su dama ai kasu ya kashe mu raba kuma an yi wannan abin da aka yi musu na sauya kaso na harajin VAT to da masu abin da ya kai su kenan amma mu daga binciken da muka yi a waɗannan kundaye guda hudu kowane kundi yana da nau'i na illa da zai ma al'amuran zamantakewa na al'umman kasa
amma dai ɗaya daga cikin matsalar da ake ganin za ta faɗo wa ƴan kasa ita ce magana ƙarin harajin VAT kuma gwamnoni sun ce an amince ba za a ƙara ba
eh wato abin da ya faru an saka ya kofa ne ba an fasa bane an ba mu manta ba kwanan nan an mana ƙarin kuɗin kiran waya kuma ba mu ga an je majalisa ba dalili shine an hallanta mu ita hukumar nan mai kula da al'amuran sadarwa dama duk lokacin da suke so za ta iya ba da dama a aiwatar da kari to shi ma kundayen nan guda hudu na haraji idan an tabbatar da su za a canza hukumar da take karban haraji wato Federal Revenue za a aiwata sabuwar hukuma wanda ita kuma za a hallanta mata irin wancan iko na yin kari ko yadda da sauyi na abin da ya shafi haraji ba tare da ta koma majalisa ba saboda haka a takaice rufe kofa aka yi da farawo dama can mun faɗa cewa yadda da talakawan Najeriya suke so su yi da gwamnonin jihohi kuskure ne domin inda suna tausayi da ba za su bari abin da ya faru a lokacin cire tallafi ya faruwa amma tun da kansu ta yi nauyi suka ba da dama ya faru
mataimakin shugaban kungiyoyin masu motocin da komai a yankin Arewa maso yammacin Najeriya Alhaji Sani Idi dan Fulani kuwa cewa yake cire tallafin a Najeriya ba ya jefa harkokin mutane da dama cikin saradi
a da lokacin da ba matatu da a saida shi a yi amfani da kudin a siyo a yanzu tun da matatu za a saida wa matatun kasa an sayar muku a kaza ta ce a ku saida a jama'a
kana cewa yanzu tun da akwai matatun Dangote an ce ta fata court da wari sun dan fara motsawa a kaida kamata ya wannan mai na amfanin cikin gida a dinga ba suna tacewa
kenan an ba suna tacewa a farashin da aka ba su za a iya cewa to a dan yau ɗan Najeriya dan tallafin farashin mana me kuma sai da shi farashin duniya sai a dan rage
me yasa ba ai
wannan tsari ne na gwamnati ita ta ce kawai ya sai da kansa saboda da shi kudin za a muku makarantu da tituna da sauran
abu to amma wancan na sayarwa ne wanda dama an ce harkokin asibiti da titi ai da shi za a wannan kuma dan cin cikin gida ne ai
wato abin da nake so mu gane shine cewa tallafin nan da aka yi su fa gwamnati sun samu linkin ba linkin tsarin shigowar kuɗi musamman na jihohi
ne kungiyoyin kamar Ifman da NATO musamman kuke idan a samu wata kila
mu kungiyoyin da ƴan kaso mu ma kokari muke mu rayu a wannan yanayi ba wai dadi muke ji ba yanayin kowa ya taba kana gani kana biyan maya tsutun kuɗin da ba zai rike shi ba kai ka sani shi ya sani amma ya hakura saboda babu wani aikin banda wannan kai kuma baka da wata sana'a banda wannan
dabbaje muku kina cikin wannan shiri na manuniya sai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da manyan madafin iko Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙara karewa suke kullun kwanan duniya kuma gashi babu damar ki fadi domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 847 ne su yi sallamar sakin kudurin da akan su ne da ma suke ta wani faman su burgudi kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman da Mahmud Ibrahim Kwalin jihar Kano da Jigawa sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi gaba gadi ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirin gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada ma cikin sabon shirin na manuniya
biyun mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin yanzu kuma lokaci ne na nasihar Juma'a
Assalamu alaikum sunana Halliru Abdullahi Maraya mazaunin Kaduna Nigeria nasihata a wannan juma'a ga dukkan yan uwa shine mu rungumi aqida taimakon juna a game da halin rayuwa da ake ciki yanzu wato tsadar rayuwa sannan mutuna cewa wannan taimako in zamu yi shi kada mu lura da kowane irin bambanci dake tsakanin mu da wanda zamu taimaka ko addinin mu daya ko kasan mu daya ko kasan mu ba dai ba ko garin mu daya ko garin mu ba dai ba ko kabilan mu daya ko kabilan mu ba dai ba in dai mutum mutun ne muna da halin mu taimake shi mu taimake shi idan muka taimaki bayin Allah babu shakka Allah zai taimake mu Qur'ani na cewa ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusaddid aqdamakum ya ku mu'minai idan kuka taimaki addinin Allah da bayin Allah to Allah zai taimake ku kuma zai tabbatar da dagadagan ku musamman akwai mutane waɗanda yau ba su da ayyukan yi masu aikin yin kuma albashin su saboda halin tsadar rayuwa da ake ciki albashin nasu baya isa sannan manoman mu kuma da yawa ba sa iya zuwa gonakin su saboda halin rashin tsaro da ake fama da shi a wasu wurare saboda haka abinda zai fitar da mu a wannan lokaci shine mu rungumi aqida taimakon juna kowane mutum dan uwan mu ne domin mu da shi ƴaƴan adam mu ne da Hawwa'u Allah subhanahu wataala ya ba mu nasara ya zunar da mu lafiya a duk inda muke kada mu manta cewa halin da mutum yake ciki wanda ya cancanci mu taimake shi a yanzu idan muka ki taimakon shi Allah subhanahu wataala zai iya jarabtar mu da wannan hali idan muna ganin muna da aiki yanzu mu mun tsira Allah yana iya jarabtar mu rasa aiki ya zama ne mu ne za mu rika neman taimako Allah subhanahu wataala ya kiyaye saboda haka akan kowane hali dai mu taimaki dan adam wasu wurare ko da susa zaka yi sai mutun ya gaci kudi zaka bashi wannan yana nuna tsananan kuncin rayuwa da mutane suke fama da shi Allah ya zonar da mu lafiya Allah ya sa mu cika da imani
to mallan sai mu ce Allah ya saka da alheri Allah ya bada lada ga Aisha da takaitattun labarai
to Hawwa ta kaice Yan rajin dakile yaduwar makamai suna fatan sabbin kalaman shugaban Amurka Donald Trump na goyon bayan dakile yaduwar makaman nuclear zai kai ga tattaunawa da Russia da China akan rage makamai tattaunawar Amurka da Russia da China akan dakile yaduwar makaman nuclear da cimma yarjejeniya abu ne mai yiwuwa a cewar Trump wanda yayi wa mahalarta taron bunƙasa tattalin arzikin duniya a Davos kasar Switzerland mako ɗaya da ya gabata jawabi Mahukuntan Amurka a ranar Alhamis sun yi nazarin irin tasirin da matakin shugaba Donald Trump na dakatar da tallafi ga kasashen waje tsawon kwanaki 90 zai yi a bangaren gasar da take yi da China. Trump ya rattaba hannu akan wata dokar zartaswa ƴan sa'o'i bayan an rantsar da shi a matsayin shugaban kasa wacce ta dakatar da bada duk tallafi ga kasashen waje yayin da sabuwar gwamnatin take nazari akan ko tallafin sun dace da manufar gwamnatin shi na Amurka farko ko a'a. Bayan an danyi tsiti don nuna alhini biyo bayan wani hadarin jirgin sama da ya auku a kusa da birnin Washington, shugaban Amurka Donald Trump ya tabbatar jiya Alhamis cewa babu wanda ya rayu bayan da wani jirgin saman soji mai saukar ungulu ya yi karo da wani jirgin kasuwa dauke da mutane 64. Shugaba Trump ya mika sakon ta'aziyya ga iyalan waɗanda hatsarin ya ritsa da su sannan ya sha alwashin bincika sababbin hadarin na ranar Alhamis.
masu sauraro da haka muka kaga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma an jima da misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya ne jir kamar da Chadi. Ƙarfe 7 agogon GMT da Ghana za a jima da maimakin shirin. Kafin nan bari mu yi kafakon sai murna ga Hajiya Fatima Kasim Muhammad Kano bisa auren ƴaƴanta Maryam Hussein Sani da Asadiya Hussein Sani. Da fatan Allah ya ba da zaman lafiya. Yanzu a madadin Aisha Ma'abi da ta taya ni gabatar da shirin. Sai editan mu na wannan zangon Ibrahim Garba da Dadi Balawe da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu. A washe rinkin ku fata alheri daga nan Washington DC. Sai anjima ku.